sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. A yau Litinin 26 ga watan Yuli shekara ta 2021 miladiya, wanda kuma yayi daidai da karfe 1 na tsakar dare a nan gundumar Colombia. Mai gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda, sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Yan bandiga masu satar mutane a Najeriya sun saki dalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan nan na Yuli daga makarantar Secondary Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta bayyana sunan ɗan Republican na biyu, Adam Kinzinger, a matsayin wanda aka zaba a kwamitin da zai yi bincike a kan farmakin da aka kai kan Majalisar Dokokin Amurka. Isra'ila ta kai farmaki ta sama a kan Gaza a jiya Lahadi, bayan da wasu abubuwa da aka harba daga yankin Falasɗinawa suka haddasa wuta a yankin Yahudawa.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, kamar yadda kuka ji a cikin kanin labarai, an sako wasu dalibai, za a ji ko a wani irin hali suke yanzu.
Yaran nan da aka dawo da su yau da ka kalle su ka gan ba su da lafiya, babu karfi a jikin su, suna bidan zuwa asibiti nan atake.
Alkalin man bankin duniya kuwa na ƙara jaddada cewar talauci a Najeriya na ƙaruwa fiye da kima a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari.
Amma mafi yawan matasan mu su abinda suke takama sun yi digiri kusan matsayi, ba sa kokari su yi aiki na.
Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafe da shirinmu na ciki da gaskiya, wanda masu iya magana kan ce muka ba ta iya fasa shi, wanda Sarfi da Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yan bandiga masu satar mutane a Najeriya sun saki dalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan nan na Yuli daga makarantar Secondary Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Jami'an Cocin Baptist ne suka mika yaran ga iyayensu a makarantar a jiya Lahadi, amma Reverend Israel Akanji, shugaban Cocin Nigerian Baptist Convention, ya ce har yanzu wasu yaran fiye da 80 na hannun yan bandigar. Ya zuwa yanzu dai yara 34 da aka sace daga makarantar ranar 5 ga watan nan na Yuli aka sako ko suka tsere daga hannun yan bandigar. Ba a dai san takamaimai lokacin da za a sako sauran yaran ba. Rahotanni sun ce yan bandigar sun buƙaci a basu naira 500 akan kowane dalibi, kwatankwacin dala 1,200 kenan. Rabaran Akanji ya ce cocin bata biya kuɗin fansa ba saboda bata yarda da biyan yan bandiga ba. Amma ya ƙara da cewa cocin bata iya hana iyalan yaran ɗaukar matakan da suka ga sun dace ba don ganin an sako ƴaƴansu. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jam'iyyar Democrat a jiya Lahadi ta bayyana sunan ɗan Republican na biyu, Adam Kinzinger, a matsayin wanda aka zaba a kwamitin da zai yi bincike a kan farmakin da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai kan ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata. Kinzinger, dan majalisa daga jihar Illinois, ya haɗe da 'yan majalisa Liz Cheney daga jihar Wyoming a kwamitin, dukansu masu sukar Trump ne a fili. Ana sa ran kwamitin zai fara sauraron bayanai daga gobe Talata. Kwamitin dai na bincike ne akan tarzoman da ta faru yayin da 'yan majalisa ke tabbatar da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a zaben da aka yi a watan Nuwamban bara don zama shugaban Amurka na 46. Pelosi ta zabi ce ne a kwamitin ne ƴan makonnin da suka gabata yayin da zaben Kenzinga ke zuwa bayan da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy ya soke dukkan ƴan Republican biyar da aka nada a kwamitin lokacin da Pelosi take amincewa da biyu daga cikin su bisa dalilin za su yi san kai a binciken game da yadda da kuma dalilin da ya haddasa tarzomar Isra'ila ta kai farmaki ta sama kan Gaza a jiya Lahadi bayan da wasu balambalan masu dauke da bomb da aka harba daga yankin Falastinawa suka haddasa wuta a yankin Yahudawa ba a dai samu rahoton wani ya samu rauni daga bangarorin ba Hare-haren ta sama da Isra'ila ta kai sun auna wani fili ne a arewacin Gaza da kuma wani sansanin horar da sojoji mallakar shugabannin mayakan Hamas a kudancin Khan Yunis dake zirin Gaza a cewar jami'an tsaron Falastinawa Hare-haren na zuwa ne bayan da Isra'ila ta toshe rabin yankin kamun kifin gabar tekun yankin a matsayin mai da martani bayan hare-haren da kungiyoyin mayaka a Gaza suka kai nan take dai sojojin Isra'ila ba su ce uffan ba game da hare-haren ta sama
mu je ga labaran duniya kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu dake bisa faifai hukumar makarantar Bethel Baptist da yan bindiga suka sace dalibanta ta ce baya ga dalibai 28 akwai wasu mutane biyu da yan bindigan suka sako tare da daliban sai dai har yanzu akwai ragowar dalibai 87 da yan bindigar ba su sako ba hakan yasa suke kara mika kokon barin su ga mahukunta wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya halarci taron mika yaran ga iyayensu ga kuma rahoton da ya hada muna
kukan dadi na iyayen da suka ga ƴaƴan cikin daliban da aka sako da kuma kukan damuwa na iyayen da suka nasu ƴaƴan ba shine ya cika harabar gurin da aka rabo anan dalibai zuwa ga iyayensu a jiya Lahadi daya daga cikin jagororin makarantar ta Bethel Baptist din aka sace waɗannan dalibai kuma shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasar Rishon Jihar Kaduna Kan Rabaran Joseph John Hayab yayi wa muryar Amurka ƙarin haske game da yadda aka yi aka karɓo waɗannan dalibai
jiya dai sai muka samu kira da cewa an sake su su 28 yanzu mun rage yara kusan 87 ne a hannunsu muna kuma roko in yayi su sake yaran nan su dawo
to yaya maganar lafiyar yaran da aka karɓo zuwa yanzu
yaran nan da aka dawo da su yo da kakan le su ka gan ba su da lafiya babu karfi a jikin su suna bidan zuwa asibiti nan a take abinda mu roki iyayen shine kowane uba ko uwa su kai yaran su gida su kai su asibiti a lura da su domin mu gan sauran sun dawo
wasu daga cikin iyayen da suka ga iyayen cikin daliban da aka sako dai sun bayyana yadda suka ji a irin wannan rana
muna mutacika ba zan iya fada irin jin dadi wanda nayi ba sai dai in ce ma ubangiji Allah na gode
sunana Rahila John Beba eh akwai nawa cikin godiya ga Allah mun yi addu'a daga farin ciki nake gadawa yaran nan sauran da su da ba muna sa rai Allah ya da za su dawo
rabaran dafta Israel Akanji shine shugaban majami'ar Baptist na kasa baki daya kuma ya samu halartar wannan taro na mikawa iyayen waɗannan dalibai ƴaƴan su a jiya Lahadi
mun samu telephone call ne ku je wuri kaza za ku same su to mun sha samu haka mu je ba za mu samu komai ba amma a wannan lokacin da muka je sai muka ga kuma mun ga ƴaƴan mu 28 kuma mun dibo su mun zo da su biyan kudin fansa baya cikin abubuwan da muka yi mun dogara ga Allah mu yi addu'a mu yi ayyukan da muka iya yi mutanen da muka san su duk mu farfada musu gwamna kuma ya ce shi zai taimake mu amma dai zaton mu shine taimakon za mu riga mun samu ƴaƴan kafin yau
kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Kaduna akan matsayar ta na cewa babu maganar ba da kudin fansa idan an sace dalibai da ya ci tira sai dai kuma shugaban kungiyar Kristoci ta jihar Kaduna Kana Rabaran Joseph Hayab ya ce lalle babu hannun gwamnati a dukkanin kokarin da aka yi
wato da mu masu coci-coci da iyayen yara da kuma shugabannin mu na kungiyar Kristoci na Najeriya da shugaban Baptist gabaki daya a kowace Najeriya tare dai muka yi kokari domin mu ga an ci yaran nan gwamnati ba su da hannu ba su da abin da sun yi a yaran nan ba yaran gwamnati bane yaran talakawa ne wanda ma duka suke samu su ci to ba hannun gwamnati a ciki ba hannun jami'an tsaro a ciki ba wanda a cikin su zai ce yayi wani abu
mafi akasarin dalibai 28 din da aka danka su ga iyayensu dai suna cikin wani mawuyacin hali domin kowa wasu daga cikin su ba ma sa iya koda tafiya saboda irin halin da suke ciki a kafafuwansu abin da yasa nan take wasu iyayen suka wuce asibiti don gudun irin abin da jinkiri ka iya jawowa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
Ubangiji ya Allah kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu
an samu barkewar zanga-zanga a jiya Lahadi a biranen kasar Tunisia da yawa yayin da masu zanga-zangar ke bayyana bacin ransu game da tabarbarewar fannin lafiya tattalin arziki da yanayin zamantakewa a kasar dubban mutane sun yi watsi da matakan kariyar COVID-19 da aka sanya da kuma zafin rana don yin gangami a Tunis babban birnin kasar da kuma wasu birane taron gangamin da galibin sa matasa ne sun yi ta fadin ku tafi da karfi suna nema a soke majalisar dokokin kasar da kuma zabukan wuri wata sabuwar kungiya da ake kira July 25th movement ita ce ta yi kira a fito yin zanga-zangar a ranar da kasar ta cika shekara 64 da samun yancin kai shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce yana kokarin ya fara tattaunawa da yan adawar siyasar kasar wata mai zuwa a Mexico da taimakon kasar Norway wani shiri da yake fatan Amurka za ta goyi bayan sa a watan mayun da ya gabata yan adawar suka sauya dabara suka kuma nuna alamun suna da niyyar komawa kan teburin shawarwari don warware rikicin siyasar kasar da ke zama member a kungiyar kasashe masu hada-hadar man fetur ta OPEC Maduro ya fuskanci koma bayan tattalin arziki a kasar Venezuela da ke da arziki a baya tun lokacin da ya fara shugabanci a shekarar 2013 kuma yan adawar kasar da Amurka da tarayyar Turai sun zarge shi da cin hanci da rashawa da keta haƙoƙin bil'adama da kuma yin maguɗi don sake lashe zaben shugaban kasa a shekarar 2018 Maduro dai ya musanta duk waɗannan zarge-zargen
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na gaba. Kididdigar babban bankin duniya ya tabbatar da cewar hauhawar rashin aikin yi a Najeriya ya wuce kima kuma wannan shine karo na farko a tarihin kasar da aka taba samun hauhawa da ya wuce hankali karkashin mulkin Muhammadu Buhari wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta yi muna nazarin wannan rahoton na bankin duniya
Matsalar zaman kashe wando tsakanin 'yan Najeriya ya karfi to fili ne a daidai lokacin da babban bankin duniya ya fito da rahoton da ya yi nuni da cewa matsalar na ƙara ta'azzara ne fiye da yadda aka saba gani a tarihi ƙarƙashin gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta lamarin da ya kai ga kaso 33.3 a zango na hudu a shekarar 2020 fitacciyar marubuciyar aljannar duniya kuma yar gwagwarmayar nemawa mata 'yanci malama Hafsa Abdulwahid Ahmad ta alakanta matsalar rashin aikin yi da cewa
Na farko dai shi wannan shi akai duk ba shirya shi kan ka'ida ba shirya shi dan a samu nasara akan shi ba dalilin kuwa shine kudaden da ake ba yara na farko wanda aka ce ana ba su saboda ba su da aiki kudade ne na gwamnati na al'umma an dauka an ba a gari shi people wanda kadan daga cikin su ne suke horar wannan kudin na biyu kuma an kashe musu zuciyar su ne ma na uku kuma duk aikace-aikacen da suke cewa suna bayarwa kadan ne suke samu suke benefitin da wannan aikin wasu ma an ba su aikin sai a shekara ma ba su san abin da ake aikin ba sai dai kawai wata kare su karbi wadannan kudade da aka yi wasu da kananan ma'aikatu akan kakkafa a kowace jiha
Kasim Garba Kurfi masanin tattalin arziki ne a Najeriya
duk kasashen da suke so a rage rashin aikin yi kokari suke su
ba da wato abin da muke kira incentive wanda zai taimaka ma kamfanoni su buda hada-hadan su dan abubuwa ya samu aikin da gwamnatin jariya suke cewa ta bada wata biyu wata wannan kawai so mata kine amma mafi yawan matasan mu su abin da suke takama sun yi digiri su samu aiki ba sa kokari su yi aiki na hannu
ita ma matashiya Rukayya Sadauki ga abin da take cewa
gaskiya a gani na abin da ya kara hasafa wannan zaman kashe wando na matasa a Najeriya tun daga shekarar 2018 har zuwa wannan lokaci akwai dogon buri a cikin matasa saboda in za mu lura da abubuwan da ke faruwa gwamnati ita ma tana kokarin ta ganin cewa ta bada wannan dama in wurin ganin cewa yes matasa an samu aikin yi to amma mu ma matasan muna da matsala ne ga aikin da muke so mu ya kamata mu san cewa Najeriya kasa ce da muna da yawa kuma bayan muna da yawa wani lokaci abinda ka karanta ba ma shi kake zuwa ka samu aiki akai ba
duk kokarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya kan rahoton babban bankin duniya da ma mafita ga matsalar zaman kashe wando da ke kara ta'azzara ya ci tara alƙalman rahoton na watan Yuni da ya yi ni da cewa idan ba a dauki matakan da suka dace ba Najeriya za ta fuskanci koma baya a fannin ci gaba da ta samu na tsawon shekaru 10 Ima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya wanda a yau zamu daura kan batun gano wasu makudan kudade da suka zurni ya tana litar gwamnatin Najeriya da kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ubo ya yi kirarin ni. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfili Hashin Gumel. Amma kun da gabata ne muka sanar da ku cewa kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ubu ya bayyana gaban kumantocin majalisar dokokin Najeriya domin bayar da bahasi kan ikirarin da ya na gano wasu makudan kudaden gwamnatin Najeriya sama da dala biliyan 25 daga wasu kamfanoni ciki har da kamfanin sadarwa na MTN. Lamarin da mai magana da yawun Dr. George Ubu magajin Muhammad Yaya ke cewa idan har Najeriya za ta mai da hankali wajen bankaɗo makudan kudaden da ake sacewa tare da boyewa to kasar ba ta da hurumin tafiya ƙetare domin ciyowa ɗan baya da jikoki bashi.
Dr. Jujubu a bayanin da ya yi ya nuna Najeriya tana da makudan kudi a yadda ya faɗa kuma an saba jin ita gwamnati dama tana cewa tana cikin ƙarancin kudi ko wasu lokutan ma sai a ce an samu koma bayan tattalin arziki kudin Najeriya sun zama ba su da yawa. An shiga cikin kuncin tattalin arziki me zaka ce kan wannan dan ya nuna akwai kurin wata kila binciken nan ne ba abin sa sau da kafa
magana ta gaskiya Najeriya tana da kudi amma jami'an da ake dorawa alhakin kula da abin ba sa rike amana aljihunsu ya fiye musu kasansu aljihunsu ya fiye musu ƴaƴansu da jikokinsu su zo su amfani kasar su kansu kawai suke damuwa da shi kuma ba Najeriya ba duk duniya inda kake in kake tunanin kanka ne kade baka tunanin sauran mutane to zaka zo ka tara kudin ba zaka iya cin kudin ba saboda in babu zaman lafiya babu kudi hannun jama'a to babu zaman lafiya in babu zaman lafiya kai kanka ba zaka iya cin kudin ba don haka abin da yafi ina ka dora maka amana ka rike amana ka zamanto kasar ka ita ce farko ba kanka ko iyalenka ba
wato injiniya abinda ake magana Najeriya kan nemo lamuni daga kasashen waje saboda wani lokacin ba ta da wadatattun kuɗi da za ta yi amfani da su wajen ayyuka shi Dr. George Ubu yana cewa inda za a dage da wannan binciken kasar tana da kuɗi da ba ma wata kila sai ta ciwo wani bashi ba
ina tabbatar muku duk abin da Dr. George Ubu yake faɗi ƙwararren mutum ne mai cikin kanna kuma inda za a biyawa irinsa dama na wannan zai kwakulo irin wannan kudaden ba sai gwamnatin Najeriya ta tafi China ko America neman bashi ba muna da kudin a kasa waɗanda aka biyawa jami'an rike kudin suke barin su suna sulalewa ba tare da sun mai da hankali kasar ta amfana da kudin ba
wannan gwamnati kusa abin da tafi masawa a gaba shine yaki da cin hanci da rashawa wannan abun daga maji yayi kama da maganar cin hanci da rashawa ne ko yaki da cin hancin da rashawa
a takaice dai a 2015 Muhammadu Buhari a ƙasar nan an zaɓe shi saboda ya fada da cin hanci da rashawa, ya fada da rashin zaman lafiya, ya inganta tattalin arzikin Najeriya, ya inganta noma. To amma mafi yawan waɗanda aka biya amanonin waɗannan abubuwan da na ambata, to ba abin da ke gaban su ba. To ban sani ba, waya Allah, amanar da aka ba su ba a bibiyan su ne, shi yasa suke gaban kansu, sun san ba za a tambaye su bane ko yaya, ban sani ba. Amma inda a ce shugaban ƙasar da ya ba su wannan hakin zai bibiye su, da ina gani da sun getta zaman su. Wannan da ya takardu da ka gani niki-niki, babu dare babu rana, kullun Dr. George Ugo yana kan computer, yana kan kundi, yana kan abin nan, ya za a yi a samu a Najeriya mafita, shine damuwar sa Dr. George Ugo, kuma ƙwararre ne akan wannan shi. Abun bakin ciki a ƙasar nan, mutum ne kokarin taimakawa ƙasa, mai kishin ƙasa, mai ƙoƙari ya fidda ƙasa halin da take ciki, amma shi ne ake bibiyansa a kama shi. Wannan Dr. George Ugo, ina jin an kama shi, ba wannan a wannan gwamnatin sun kama shi ɗaɗɗaya sama da sau biyar, har an kai shi prison na Suleja, daga ba aka kawo shi prison na Kuje, ya zauna sama da wata ɗaɗɗaya har wata huɗu zuwa wata biyar. A wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari, wannan al'amari ya bani kunya da mamaki.
Mai magana da yawun Dr. George Ugo kenan, magaji Muhammad Yaya. A baya Dr. Ugo ya yi kirarin gano wasu kuɗaɗen gwamnatin tarayya sama da naira biliyan 473 daga wasu bankuna tara, ba tare da samun ladan kashi 5 cikin 100 na kuɗin ba, kamar yadda aka yi alkawari cikin shirin nan da ake tsiguntawa gwamnati, inda ake tunanin ko aka ɓoye kuɗaɗen al'umma. Duk da yake Dr. Ugo ya bayyana wannan fili irin fa'itashin da ya tsakanin hukumomin gwamnatin Najeriya da ke da ruwa da tsaki, a shirin bayar da ladan kashi 5 cikin 100 ga waɗanda suka tsegunta inda aka ɓoye kuɗaɗen sata, amma haƙarsa ba ta cimma ruwa ba. Ministan Shari'a na Najeriya Malam Abubakar Malimi ya musanta wannan ikirari da Dr. Ugo ya yi, har ma da bayyana shikashikan wannan shiri na gwamnatin tarayya.
A harin gwamnatin tarayya kan abin da ya danganci harkokin kwato kuɗi da aka yi sama da faɗi da su, yadda yake gudana shi ne, idan ka zo ka kawo tsegumi, gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani. Idan ta baka takarda a rubuce, za ta sa hannu ka sa hannu. Cikin takardar nan akwai sharuɗa, sharuɗi na farko ka gano, sharuɗi na biyu ka amso, sharuɗi na uku ka hannunta ma gwamnatin tarayya. Idan ka ɗauko ka samu ka kawo, to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau ɗana kuɗi a babban bankin tarayya na Najeriya. Idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka shaida cewa ka kawo. Ofishin Attorney General zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi, ya gano kuɗi kuma ya kawo, kuma kun ansa, ku ba mu tabbaci a rubuce. Central Bank za ta rubuta a rubuce ya kawo, ya sa account kaza mai lamba kaza, rana kaza, amount kaza. Saboda haka Ofishin Attorney General zai haɗa wannan takarda wadda anka baka ta ɗauka, takardar ka ta cewa ka gano, takardar Central Bank ta cewa ta karba, ta rubuta ma hukumar ma'aikatar kuɗi, wadda ita kuma Ofishin Attorney General ma'aikatar kuɗi umarni cewa ta biya wani saboda yayi. Saboda haka waɗannan shikashikai guda uku na ganowa, ansowa, hannuntawa, su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda anka ɗauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi. Saboda haka abin tambaya a nan, duk wanda ya zo yake da awar yawa gwamnati aiki, za ka waiwaye shi, ina shaida na cewa gwamnati ta ansa.
To barista, abin da nake so na faɗa nan, shi jodi ya nuna mana takardu wanda kuma an tura ma ma'aikatar kuɗin daga hukumar DSS ba sau ɗaya ba, sau biyu ba, sau uku ba, cewa a biya shi. Kuma asali ma ya ce aikin nan kai ka bashi aikin.
Ni na ba George Ugo aiki gaskiya ne, na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe, ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu. Amma sharaɗin na ba George Ugo a cikin takarda na, a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu. Aka waye gari aka samu damuwa, na tsaishe shi akan biyar, yaje ya rungume 20 har wadanda takardar shi ta umarni ba ta hada da su ba kaji tsari na farko na biyu kudi bai kamu bai kawo kukubu ba daga ainihin wadannan bankuna ya kuma fadada mu'amala ta huskar unhwani da takarda wanda ya designing kamar ta gwamnatin tarayya da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya akan wannan takarda yana gayyatar mutane bayan ci an ba shi umarni akan bankuna yana gayyatar mutane cewa su zo su same shi a ofisin shi da su da yawun gwamnatin tarayya kaji British na biyu na uku George Ubo lokacin da ya zo neman a bashi mutum ne wanda an taɓa yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card ba sai da za a ambace ta ba a Hausa a America bai yi ma Office Attorney General bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taɓa ainihin yanke mai hukuncin ɗauri a America ba dangane da abin da danganci zargi na zamba akan abin da ya danganci umarni da credit card. Na uku waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessing database nasu ba saboda haka ya tattara hankalin shi akan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawun gwamnatin tarayya ya yi accessing database nasu saboda haka suka kawo koke suka kawo korafi a wannan gaba kamin ya iya samun nasarar kawo kwabo na soke umarni da na bashi saboda ni saboda bai bayyance ce bai bada labarin cewa an taba yi masa hukunci na dauri akan aikata laifi ba
to Allah ya kyauta masu rauro abin da ya sabo kake nan a shirin namu na yau sai ko mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shiri yanzu amaradin Nasira da Miyal Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfila Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
‘Yan bandiga masu satar mutane a Najeriya sun saki ɗalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan Yuli daga makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jam'iyyar Democrat a jiya Lahadi ta bayyana sunan ɗan Republican na biyu Adam Kinzinger a matsayin wanda aka zaɓa a kwamitin da zai yi bincike a kan farmakin da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a kan ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairu. Isra'ila ta kai farmaki ta sama a kan Gaza a jiya Lahadi bayan da wasu balambalan masu dauke da bom da aka harba daga yankin Falasdinawa suka haddasa wuta a yankin Yahudawa ba a dai samu rahoton wani ya samu rauni daga bangarorin ba.
Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan subuhin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Kamun mu yi sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa garahin Tsamiya mai shari'a Alhaji Ladan Buda Tsamiya na rasuwar abokin haihuwarsa Alhaji Jero Abubakar Tsamiya wanda Allah ya yi wa rasuwa a shekaran jiya da fatar Allah ya masa rahama Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari baya mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Ke wanda ya daidaita mana sauti Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Wani lafiya kuma mutashi lafiya. Peace. Salam.